إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكرة لتاف بلوغ المرام من أجكم كتاب الطهارة باب إزالة النجاسة وبيانها حديثي نتلاتين دهدو عن أسماء بنت أبي بكر عن كربو حديثنا دق أسماء بنت أبي بكر إتاتي ببين إر سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تناك بدنا نعائشة ما ترمنزم الله ta girmi Aisha da kamar shekaru goma. Asma'u bintu Abi Bakar radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara mata yarda ita da mahaifinta. Annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala fi damil haidi yusibu thawba. Asma'u ta ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi magana game da hukuncin jinin haila wanda ya taba jikin sutura. Idan jinin haila ya taba jikin kaya, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta hutuhu, ita wannan mata wacce haila ya taba jikin suturanta ta goge jinin, shi ne ta hutuhu, bi ma'ana ta hukuhu. والمراد بذلك إزالة عينه تكور دجنن ثم تقرصه بالماء سنن تشتشو دا ونن ورن تارد روا ثم تنبخه سنن توانكش قدوب فتح الباري مجلد نفر كشافنا داري حدود 30 دايا فهمت تأر إمام الخطابي kalma ta annabuhu da ta zo cikin wannan hadisi ba ta ma'ana yayyafa ruwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma tambahuhu, sannan ta wanke. Kada ka fassara shi da cewa ta yayyafa masa ruwa. Wannan hadisi ya ɗauki lamiri daban-daban, tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma'i thumma tambahuhu. Ha'un da kan zo a cikin waɗannan kalmomi lamiri ne wanda ke komawa kan jinin haila ko kuma suturan da jinin ya taba. Tahuttuhu ana nufin ta goge wannan jinin. Kaga lamiri na tahuttuhu yana komawa kan jinin haila da ya taba kayan. Thumma taqrusuhu bilma'i, sannan ta mutsutsuka wannan gurin, wato ta goge shi, ta cuccuɗa shi, ta dirje wurin tare da ruwa. Thumma tambahuhu, sannan ta wanke. Me za ta wanke? Ba jinin ba. بمعنى ثم تنضخ الصوب الذي أصابه من دم الحيض وتسيت وانك وانن سترا دجنن حيلا يتبع الله شساب من قائل قدوب فتح الباري ثم تصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يجي سنن تيسلى أجكم وانن سترا متفق عليه حديث رواه الإمام البخاري في كتاب الوضوء ينا تكين صحيح البخاري كتاب الوضوء باب غسل الدم حديث قريب يودا إشارين دا بقري ينا صحيح مسلم كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسله حديث قريب يودا تسعين دا ديا ينا سنن أبو داود سنن أبي داود حديث قريب أكد ستين دا ديا دا سنن الترمذي حديث قريب تلاتين دا تفص سنن النسائي سنن ابن ماجه حديثي نا 629 الرواية تاع الإمام البخاري حديثي نا 225 أسماء بنت أبي بكر تتي جاءت امرأة إلى رسول الله وتما تاتي تزوغ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت تتي إهدانا يصيب ثوبها من دم الحيض مو ماتا akan samu wacce jinin haila ya taba jikin suturanta kaifa nasma'u bihi kaifa tasma'u bihi yaya mace za ta yi idan jinin haila ya taba kayanta shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana ta hudduhu ta goge jinin thumma taqrisuhu bil ma'i sannan ta cuɗa wannan gurin tana hadawa da ruwa thumma tanbahuhu sannan ta wanke wannan suturan daidai inda jinin ya taba thumma tusalli fihi sannan ta yi sallah a ciki hadisi na gaba wa an abi hurairata radiyallahu anhu an karbo hadisin daga abu huraira Allah shi kara masa yarda qala qalat khawlatu wata mata cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ana kiranta khawlatu bintu yasar tace ya rasulullah فإن لم يذهب الدم إذن جنن بي تفبكم فا بايان أنقو جيشي أنسا روا أن درج ورن أن وانكي جد حقكم سيقاشي أكوي ربو جني قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يكي يكفيك الماء روا نندي يا إسرمكي wala ya burrike asaruhu ragowan alamar jinin ba zai cutar da ke ba idan dai aka bi waɗannan matakai na kawar da jini daga jikin sutura to abin da ya saura na alamar jini a jikin wannan suturan bai cutar da mutum in ji annabi sallallahu alaihi wasallam akhrajahu tirmizi al-imamu tirmizi ya fitar da hadisin ibn hajar ya ce wa sanaduhu da'ifun isnadin hadisin yana da rauni to wannan hadisi innama rawahu abu dawud al-imamu abu dawud ya rawaito shi yana cikin kitabu tahara babul mar'ati taghsilu thawbaha alladhi talbisuhu fi haidiha hadisi na 365 ainihin tamamul hadis yanda ya taho an abi huraira أن خولة بنت يسار أتت النبي خولة تازوغ النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحد باني دا كومي فاتي ستورا قداء دايا كايانا قداء وأنا أحيب فيه كما إنا حيلة أتكين ونن كايان واتو إنا سكا ونن كايا أدوك تندنكي حيلة فكيف اصنع يا زن يكينن واتو سنا ده فهمتر idan mace haila ta zo mata alhali tana sanye da wani kaya bayan ta gama wannan haila ba za ta yi ibada cikin wannan kayan ba sai ta canza tana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace idza tahurti a lokacin da kika yi tsarki hailan ta dauke فغسليه sai ki wanke inda jinin ya taba sun musalli fihi sannan ki sallah a cikin wannan sutura faqala sai tace fa illam yakhruju ad-damu idan jinin bai fita ba fa ya rasulullah na wanke amma an samu ragowa alamar jini a jikin suturan nawa قال سي النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك غسل الدم ولا يضرك اثره وانك جنين دكي كي يا اثر ميكي علامر رقوان جني دكي جيكين سطوران بزي توتد دا عبادة كبا جانا جيكين سنن ابي داو دما وسما لما حديثي اما ان كالورا الاتاف بلوغ المرام ابن حجر يكي اخرجه الترمذي الامام الترمذي يفتر دشي جنجنا وانا حديثي قال الامام الترمذي كسكرين ما لميد داما سنفدوه انما قنا كمر مثالي بن باس الله شمس رحمة الباني الله يجيكنشي وغيرهما قدوب سلسلة الاحاديث الصحيحة حديثي نتري بيولة 90 تقص محمد ناصر الدين الألباني يتي وقال الحافظ أيضا في بلوغ المرام ابن حجر يا فدا أتكن بلوغ المرام يتي أخرجه الترمذي وسنده ضعيف الإمام الترمذي يهتد ون حديثي سي ألباني يتي واغتر بقول الحافظ هذا جماعته ما لمي ديوى سنبكو ينكس كورين ابن حجر شيسا kuskure ne don kaga wata magana a wani littafi ko an ce maka shafi na kaza ka dauka hakan ne har ka dorar ba tare da ka bincika ba saboda ana samun kuskure ga dan adam ka duba karfin ilimi na Ibn Hajar al-Asqalani Allah ya masa rahama karamin littafi na Bulughul Maram aka samu yayi kuskure wanda yayi takhrijin Sahihul Bukhari ya yi masa sharha wanda ya ma Sahihul Bukhari sharha Fathul Bari amma a same shi da kuskure cikin Bulughul Maram saboda ganin ƙarfin ilimin Ibn Hajar malamai da dama sai suka ɗauki maganan kawai suna ɗorarwa Albani cikin silsilatu sahiha hadisi na 298 ya ce kamar misali Siddiq Hassan Khan a littafinsa a raubatun nadiya sai ya ɗauko maganar Ibn Hajar ya ce wannan hadisin al'imamu Tirmidhi ya ruwaito shi ba tare da ya bi maganan ba kaga shi ma sai ya tafi kan wannan kuskure Albani ya ce wa min qablihi ash-shawkani fi nail al-awqa kafin ma Siddiq Hassan Khan akwai al'imamu Shawkani marubucin nail al-awqa shi ma a cikin nail al-awqa in ka duba hadisin ba tare da bincike ba sai ya dorar da abinda Ibn Hajar ya faɗa cikin Bulughul Maram yace al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisin nan Albani yace wa azwuhu lit-Tirmidhi wahamun mahabun jingina hadisin nan ga al-Imam Tirmidhi tsantsan wato shirme ne kuskure akai fa innahu lam yukhrijhu al-batta saboda ko babu hadisin cikin sunan Tirmidhi الامام الترمذي بي روايتو حديث النمبا واي يرويتو حديث الامام ابو داود كذوب كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها حديثي نتري اكو دا ستين دا بيار دون هكا كسكوليني باب شكا ابن حجر يي ديكي الامام الترمذي يرويتو حديث النم بايا تكي رواية تا الامام الترمذي bayan haka Ibn Hajar ya ce wa sanaduhu da'ifun hadisin nan isnadinsa yana da rauni malamai da yawa sun ce hadisin yana da rauni kamar Ibn Hajar in ka duba Fathul Bari Ibn Rajab mujallad na biyu shafi na 86 amma Albani Allah ya masa rahama fa sahhaha al-hadith kama fi silsilati sahiha li'anna al-illata ghayru qadiha Albani ya ce hadisin nan ya inganta wannan mata da ake kiranta Khawlatu bintu Yasar ta zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ta ce ya rasulullah ba ni da wani kaya face guda daya kuma haila takan sale ni a cikin wannan kaya yaya zan yi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza tahurti a lokacin da kika yi tsarki faghsilihi, sai ki wanke wannan sutura, thumma salli fihi, sannan ki salla a cikinsa. Sai ta ce, fa in lam yakhruju ad-dam, idan jinin bai fita ba, fa ya rasulullah, ka san jini idan ya samu kaya, musamman in ya dade ba a wanke shi ba, yana da wahala a ce an wanke jinin nan ya fita ba tare da an ga alamar ragowar jinin ba. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, yakfiki ghuslud dami, in dai kin wanke wannan ya isar miki, wala yaburruki atharuhu, ragowar jinin ba zai cutar da ibadanki ba. Waɗannan hadisai guda biyu wanda Ibn Hajar ya kawo su cikin Bulughul Maram suna karantar da matsaloli guda biyu. Hadisin Asma'u bintu Abi Bakr, Allah shi kara mata yarda, ga hadisin Abu Huraira. Waɗannan hadisai guda biyu suna karantar da mu cewa jinin haila najasa ne, sannan kuma suna karantar da mu yanda ake tsarkake sutura idan jinin haila ya taba. Abubuwan nan guda biyu hadisan nan duka sun kunsa: na farko, jinin haila najasa ne; na biyu, yaya ake tsaftace sutura idan jinin haila ya taba. Ka lura da hadisin nan yanda ya taho cikin riwaya ta Asma'u bintu Abi Bakr, fa kaunu nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yurattibu salata ala ghaslihi bi thumma, dubi yanda hadisin ya taho, inji Asma'u bintu Abi Bakr, an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam, matan da wato haila ya taba kayanta, annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tambahuhu thumma tusalli. Ku duba yadda manzon Allah ya jera kalma na thumma litartib, wanda yake gwada maka in aka tsallake to ibadar ba ta yi ba. Ka'ida ce babu shakka yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani, dole sai an bi wannan mataki. Dalili ne da ke gwada cewa wanke kayan da za a yi saboda jinin haila ya taba, la li ajlin nadafa wa innama huwa li najasatihi. Me yasa manzon Allah ya ce a wanke kayan da jinin haila ya taba? Ba don tsafta ba ne. Manzon Allah ya yi umarni ne saboda najasa ne, saboda sai da ya jera waɗannan abubuwa a ƙarshe ya ce thumma tusalli fihi, sannan mace ta yi sallah. Ashe kaga idan ba ta yi waɗannan abubuwan ba, sallar ta bata inganta ba. Bare ma akwai hadisin na Aisha wanda ke cikin Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim. Manzon Allah yake ce ma Fatima bintu Abi Hubaysh, fa idza aqbalat haybatuki fada'i salata, wa idza adbarat faghsili anki dama thumma salli. Tana tambaya game da hukuncin jinin istihala. Jini baya dauke mata. Take tambayar annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah ya ce al-mustahaba, matan da take jinin istihala, jinin ciwo, jinin da baya dauke mata, ita wannan mata za ta lura da lokacin da al'adanta ya saba zuwa mata. Fa idza aqbalat haybatuki, lokacin da hailanki yazo, fa da'i salata, sai ki bar sallah. Wa idza adbarat, idan hailan ya wuce, faksili anki dama, sai ki wanke jinin nan wanda ke jikin suturan ki, thumma salli, sannan ki sallah. Kaga nan ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kawo kalma ta thumma. Hadisin yana cikin Sahihul Bukhari, kitabul haidi, babu idza ra'atil mustahabatu tuhura, hadisi na 331. Kafin al-Imam al-Bukhari ya kawo hadisin, sai da ya masa babi, babu ghaslid dami, babi akan hukuncin wanke jini. Don haka abinda hadisan nan suke karantar da mu na farko shine jinin haila najasa ne. Sannan kuma malaman sunna kaf fahimta su ta daidaito akan wannan mas'ala. Ala annal kharij min as-sabilayn, idan jini ya fito daga al'aurar dan adam, imma ta gabansa ko ta bayansa, to babu shakka wannan jini najasa ne. babu wani malami da ke da fahimtar da ta saba ma wannan cikin malaman sunna. Ka duba sharhu An-Nawawi ala Sahih Muslim, yana sharhan wancan hadisi da muka karanta juz'i na 3 shafi na 200, da kuma littafin Az-Zakhira mujallad na farko shafi na 185, da sharhul Umda na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mujallad na farko shafi na 106. Babu sabani a tsakanin malamai dangane da fahimtar cewa jinin da ke fita ta gaban mutum ko ta bayan mutum wannan jinin najasa ne. Don haka ba ma sai ka takaita maganar akan haila kawai ba, idan jinin biki ne ai yana fita ne ta al'auran mace, wannan jinin najasa ne. Dukkan wani jini da zai fito ta gaban mutum ko ta bayansa wannan jinin najasa ne ittifaqa. Don haka in mutum yayi sallah da dugon jinin nan a jikinsa bai kawar da shi ba, wannan sallah ba ta inganta ba. Babu wani malami daga cikin malaman sunna wanda ke da fahimtar da ta saba mu wannan. Mas'ala ta biyu ita ce yanda ake tsarkake sutura idan jini na haila ya taba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya siffanta mana cikin waɗannan hadisai guda biyu, musamman hadisin Asma'u bintu Abi Bakr. Wannan dalilin yasa Ibn Hajar ya sanya hadisin da farko a cikin Bulughul Maram. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaha tahuttu dama, idan jini ya taba jikin sutura jinin haila, to da farko a goge jinin. Wannan hadisi na Asma'u bintu Abi Bakr yana da shaidan riwaya ta kanwanta Nana Aisha, wanda al-Imam al-Bukhari ya ruwaito annaha qalat. Nana Aisha take cewa ma kana li ihdana illa thawbul wahid. Mu a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam akasarin mata zaka samu kayan su daya ne tak, da wuya ka samu mace mai kaya biyu, ba kamar yanzu ba. Mata masu akwati 10-15 suna nan da yawa. A zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha ta ce mu mata a zamanin manzon Allah galibinmu mace za ka samu kayanta guda ɗaya ne tak, fatahutuhu thumma taqrusuhu thumma tambahu ala sa'irik. Kamar yanda yayanta Asma'u ta ruwaito hadisin daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, haka nan ita ma Aisha ta ruwaito, yana cikin Sahihul Bukhari Kitabul Haidi babu ghasli damil mahid hadisi na 308. Nana Aisha ta ce idan jinin ya taba jikin suturanmu sai mu goge jinin, sannan mu mutsitsika inda jinin ya taba, muna zuba ruwa muna dirje wurin, bayan mun gama sannan mu zuba ruwa akai mu wanke. Sannan akwai kwatankwacin wannan hadisi kuma riwaya ta Ummu Qais bint Mihsan annaha sa'alatu an damil mahib yusibu thawba. Ummu Qais bint Mihsan yar uwar Ukasha bin Mihsan ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam idan jinin haila ya taba jikin suturan mace yaya za ta yi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata hukkihi, ki goge jinin da farko kenan. Auqala koko manzon Allah ya ce hutihi bi sal'in, as-sal'u huwa al-hajar, ki samo dutse ki goge alamar jinin, matakin farko kenan, a kawar da alaman jinin daga jikin sutura. Kada a ɗebi ruwa a zuba akan jinin sannan a wanke. Waɗannan matakai haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin su ga sahabbansa, domin ya kawo kalmomi na summa bayan kowace kalma. Don haka ya kamata mace ta bi waɗannan matakai saboda samun cikakken siffa yanda ake tsarkake sutura idan jinin haila ya taba. Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya bayani, ki samo dutse ki goge alamar jinin, tun magsilihi bi ma'in, sannan ki riƙe gurin kina wanke shi da ruwa, tun masalli, sannan ki sallah. Hadisin kuma ya inganta, hadisin Ummu Qais bint Mihsan yana cikin Al-Musnad na al-Imam Ahmad da kuma sunan Abi Dawud kitabu tahara babu al-mar'a taghsilu thawbaha alladhi talbisuhu fi haidiha hadisi na 363 haka nan sunan an-Nasa'i sunan ad-Darimi sunan Ibn Majah da litafin sahihu Ibn Hibban as-sunan al-Baihaqi Muhammad Nasiruddin al-Albani cikin sahihu sunan Abi Dawud yace hadisin Ummu Qaisin isnaduhu sahihun a riwaya ta al-Imam al-Baihaqi inna imra'atan sa'alat an-nabiyya wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an damin haidi yusibu thawba jinin haila ya taba jikin kaya qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace igsilihi ki wanke qala tace fa in lam yadhhab in bai tafi ba fa qala sai manzon Allah yace yakfiki al-ma'u ruwan dai ya isar miki wala yadurruki atharuhu raguwar jinin baya cutar da ke yana cikin as-sunan al-kubra na al-imam al-baihaqi hadisi na 3919 wani hadisi na daban riwaya ta daban wannan mata ta ce fa in lam yadhhaba atharuhu idan alamar jinin bai tafi ba fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace tugayyiruhu bi sufra ki samu wani abu mai launin ruwan kwai ki canza launin wato jinin da ya ragu a jikin kayan naki wannan hadisin yana da rauni yana cikin sunan Abi Dawud kitabu tahara babul mar'ati tadsilu thawbaha alladhi talbisuhu fi haidiha hadisi na 357 hadisin na Aisha mawqufan an Mu'aza binti Abdullah al-Adawiyya akwai wata tabi'a babban malama ta yi karatu wajen sahabban manzon Allah daga cikin malamanta akwai nana Aisha ana kiranta Mu'azatu bintu Abdullahi al-Adawiyya ta tambayi nana Aisha anil ha'idi yusibu thawbaha ad-dam idan jini ya taba suturan mai haila yaya za ta yi sai Aisha radiyallahu anha tace taghsiluhu ta wanke suturan fa in lam yadhhaba atharuhu idan ragowar jinin bai tafi ba ya zamanto akwai alamar jinin har yanzu dai faltu gayyurhu bi shay'in lallai ta canza alamar ragowar jinin da wani launi sai ta ce min sufratin kamar misali a samu yellow launin yellow a shafa mu wurin yanda zai badda alamar jinin qalat ta ce nana Aisha sai ta ce walaqad kuntu ahibu inda rasulillah kin ganni dinnan nakan yi haila wajen annabi sallallahu alaihi wasallam salasahiyatin jami'an nakan yi haila har ya kai sau uku la aghsilu li thawban bana wanke sutura wai saboda nayi haila saboda al'ada ce ta larabawa idan mace ta yi haila jikin wata sutura to tana ganin koda jini bai taba wannan kayan ba bai kamata mace ta yi ibada da kayan ba wato sai ta wanke shi a zamanin da suna ganin kayan yana da najasa shine nana Aisha take ce mata matukar jinin haila bai taba kayan ba laifi bane mace ta yi ibada da wannan kayan tace kin ganni akan samu haila kamar sau uku in yi haila hailan ya dauke in samu tsarki ya sake zuwa har a samu sau uku la aghsilu li thawban matakar hailan bai taba jikin sutura na ba bani wanke kayan to amma me yasa aka ce idan mace ta wanke kayan duk da haka aka samu ragowar jinin ta canza launin sa wannan ba tilas bane bare ma hadisin yana da rauni abinda malamai suke cewa dalilin da yasa nana Aisha take cewa a canza launin jinin wato saboda ya zamanto ita wannan mata ta samu kubuta daga tuhuma na mutane cewa wannan matar ba ta da kulawa bi ma'ana ba ta da tsarki saboda idan ya zamanto jikin mace akwai alamar jinin haila musamman a ce kayan da take sawa fari ne jinin hailan ya taba ta wanke ga ragowar sanan kaga wani in ya ganta sai ya dauka kazama ce wannan dalilin yasa nana Aisha tace inda akwai wani abu wani launi na daban kamar misali yellow
musamman launi na yellow ta sanya ta canza alamar yanda kowa ya gani ba zai tambane cewa ragowar jinin haila ne dake jikinta ba. Ka lura da yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani akan yanda ake tsarkake sutura idan jinin haila ya taba. Wannan dalili yasa malamai suke cewa jinin haila najasa ce mugallaba, babu sassauci a kanta. Matukar jinin haila yana jikin sutura, wannan sutura ba za a yi ibada da ita ba, kuma komi kankanta. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa a goge jinin, sannan a matsa wurin ana zuba ruwa, ana mutsutsuka shi, ana wato dirzawa, ana matsewa, sannan a sa ruwa a wanke gurin. Waqtilihi bima'in wa sidrin, wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace a kawo magariya ayi amfani da ita da kuma ruwa a wanke. Riwaya tana cikin littafin Al-Musnad da kuma Sunan Abi Dawud da Sunan Nasa'i da Sunan Ibn Majah. Ka duba silsilatu sahiha, hadisi na 300, hadisin ya inganta. Ba sharadi bane mace ta sanya sabulu lokacin da za ta wanke jinin haila wanda ya taba jikin suturanta, amma mafi dacewa shine ta yi amfani da sabulu din saboda suturan nata ya tabbata ya samu tsarkaka kamar yanda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Hukkihi bibila'in, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ki goge jinin da wani ice, ki samo tsinke ki goge jinin ki katse, waqtilihi, sannan ki wanke wurin bima'in da ruwa, wa sidirin ki sanya magariya, a yanzu sai ka ce sabulu. Don haka a dunkule wajibi ne mace ta kawar da jinin haila da ya taba jikinta kafin ta yi ibada. Wa zalika annahu najisun bila khilafin baina ahli al-ilmi, dalili saboda jinin haila najasa ne babu sabani a tsakanin malaman sunna. Yaya ake kawar da jinin haila? Ya taho akan matakai kamar guda uku daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Awwalan hattul yabisi, idan ya bushe a kankare shi. Thaniyan, na biyu shine qarsuhu, alqarsu addalku bi atrafil asabi'i wal afar ma'a sabbil ma'i alayhi hatta yadhhaba atharuhu. Abinda ake ce ma alqarsu, yanda ya fito daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, wato shine mutun yayi amfani da yatsunsa yana mutsutsuka wuri wanda jinin ya taba, yana gogewa da hannunsa, yana zuba ruwa yana gogewa har sai jinin ya wato narke babu sauran alamarsa, yana sa sabulu sannan sai ya kawo ruwa kuma ya wanke shi. Kaga waɗannan matakai guda uku ya kamata a bi su. Kamar wata riwaya wacce take cikin Sunan Abi Dawud Kitabu Tahara, hadisi na 358, annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa tamsa'uhu, bi ma'ana harrakatu wa farrakatu, lokacin da mace za ta wanke jinin lalle ne ta dinga motsa wurin. Wa tamsa'uhu, ta dinga motsa wurin da jinin ya taba da yatsunta. Taqsa'uhu bi riqiha, a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta saka yawunta akan wannan jinin, sannan ta dinga motsawa wato har dai jinin nan ya zamanto ya narke babu alamar sa, sannan ta kawo ruwa ta wanke. In ka duba sahihul Bukhari ya taho da wannan riwaya, bi riqiha, ta sanya yawunta. Wannan dalili yasa malamai suke cewa yawu yana daga cikin abin da ya tabbata ana tsarkake jiki da shi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan dalili yasa aka samu malamai kamar misali Ibn Qudama, in ka duba Al-Mughni yana cewa da a ce mutum zai samu yin tsarki yayi bawali, ya kasance ya samu tsinke ya sa yawunsa ya goge kan al'aurarsa, wannan tsarkin ya tabbata. Saboda kuwa yawu ya tabbata abu ne mai tsarkake mutum daga najisa daga bakin manzon Allah. Hadisin yana cikin sahihul Bukhari. Ala kulli halin, waɗannan matakai da aka bi na farko, hadisai abinda suka fi yawa akai shine mace ta wanke da ruwa, idan ya kai ga an rasa ruwan nema to ta saka yawunta a wannan gurin tana motsa inda jinin ya taba har dai jinin nan ya bace. ba sai mata saka ruwa ba sai ta yi ibada da wannan kaya kuma ya inganta. Allah shi samu gadi. Saboda bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce taqsa'uhu bi riqiha, tana gogewa, tana wato motsa wurin da yawunta, idan da ruwa sun mataksilhu ta wanke, wato salli fihi, ta yi sallah a cikin wannan kaya. Kaga wannan yana tabbatar da cewa jinin haila ya samu hukunci mai tsanani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda matakai da aka ɗauka wajen tsarkake shi ba a ɗauki irin waɗannan matakai wajen tsarkake wani wata najasa ba. Babu saɓani tsakanin malaman sunna akan wannan matsala. To amma yaya jinin da ke fita daga jikin ɗan adam ba ta al'auransa ba? Na'am, fahimtar malamai ta daidaito akan cewa jini da ya fito ta gaban mutum ko ta bayansa najasa ne. To amma jinin da ya fito daga wani sashi na jikin ɗan adam fa, kamar misali mutum ya yi haƙo, jini ya fito, koko mutum ya buge ya samu rauni, jini ya taɓa kayansa, shin wannan kayan babu hali a yi ibada da shi? Sai an tsarkake sutura, wannan jini da ya fito daga jikin ɗan adam ba ta al'auransa ba, shin ina hukuncinsa? To akan wannan matsala ne aka samu saɓanin fahimta. Allah shi samu gane. Game da jinin da ke fita daga gaban ɗan adam da kuma bayansa, babu saɓani akan cewa najasa ne. Amma jinin da ke fita daga wata hanya daga jikin ɗan adam, an samu saɓanin fahimta kamar kashi uku dangane da hukuncinsa. Ƙauli na farko, addamu najisun qaliluhu wa kathiruhu. Magana ta farko ita ce jini baki ɗayansa najasa ne, kaɗan ne ko kuma yana da yawa. Masu wannan fahimtar su ne mafi yawan malaman sunna a tarihin musulunci. Mazhabar al-Imamu Abu Hanifa, mazhabar al-Imamu Malik bin Anas, mazhabar al-Imamu Shafi'i, mazhabar al-Imamu Ahmad bin Hanbal, bi ma'ana huwa mazhabul jumhur. Wannan ita ce fahimtar galibin malaman sunna, jini baki ɗayansa najasa ne, da wanda ya fito ta hancinka, da wanda ya fito saboda ka buge ka samu rauni, da wanda ya fito ta al'auranka. Qaliluhu wa kathiruhu, shin kaɗan ne ko yana da yawa? Najasa ne. Ka duba Bada'i'us Sana'i'i mujallad na farko shafi na 19, Hashiyatu Ibn Abidin yana mujallar na farko shafi na 135, littafin Ibn Abdulbarri At-Tamhid mujallar na 22 shafi na 230, Az-Zakhira mujallar na farko shafi na 185. In ka dawo mazhabar Malikiya ka duba Mawahibul Jalil mujallar na farko shafi na 96. Ga al-Ummu littafin al-Imam Shafi'i Allah ya masa rahama mujallar na farko shafi na 67. Al-Majmu'u littafin al-Imam an-Nawawi mujallad na biyu shafi na 514. Al-Mughni na Ibn Qudama mujallad na farko shafi na 414. Al-Insaf mujallad na farko shafi na 325. Kashaful Qina' littafin al-Imam al-Bahuti mujallad na farko shafi na 124. Hatta Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa, wannan ita ce fahimtarsa, jini kowanne najasa ne. Ka duba Majmu'u Fatawa mujallar na 21 shafi na 66 da kuma shafi na 595 da kuma Al-Fatawa Al-Kubra mujallar na 2 shafi na 154. Haka nan Ibn Hazm Al-Andalusi ka duba Al-Muhalla mujallar na farko shafi na 94. Har ma wasu malamai suna cewa ai an samu ijma'in malaman sunna akan wannan matsala. Akwai malaman da suke cewa jini baki ɗayansa najasa ne, ittifaqan suna cewa wai ba a taɓa samun saɓani ba. Daga cikin waɗanda suka yi wannan ƙorafi akwai al-Imam an-Nawawi yana cikin al-Majmu' mujallar na biyu shafi na 514. Ibn Hajar al-Asqalani cikin Fathul Bari mujallar na farko shafi na 352 ya ce waddamu najisun ittifaqan. Ibn Hajar mawallafin Bulughul Mara yana da wannan fahimta, ya ce addamu najisun ittifaqan, shi jini najasa ne ittifaqan, babu saɓanin fahimta, in ji shi. hatta ibnul qayyim al-jawziya ka duba littafin sabada'i'ul fawaid suna da dalilai galibin malaman sunna da ke cewa jini kowane iri najasa ne dalili na farko saboda aya ta 145 ta suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun Allah madaukaki yace ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu cikin abin da aka yi min wahayi ban samu wani abu wanda aka ce haramun ne ga wani mai cin abinci ya ci ba sai fa in mushi wannan an gaya min haram ne jini masfuhan wanda aka zubar wannan haramun ne lahma khinzirin naman alade fa innahu rijsun sai Allah yace kazanta ne wannan aya tana daga cikin hujjojin galibin malaman sunna waɗanda suke cewa jini kowane iri najasa ne saboda kalmar da take cikin wannan aya fa innahu rijsun bi ma'ana hakama Allahu azza wa jalla ala dami bi annahu rijsun war rijsu an najisu suna cewa ai in aka ce fa innahu rijsun wannan kalmar da tazo cikin alqur'ani Allah yake kazanta ne kazanta da aka fada ana nufin najasa ne ka duba litanul arab litafin ibn al-manzur mujallal na shida shafi na 94 tunda yake kazanta ne dalilin kazantansa aka ce to najasa ne to amma in ka lura da kyau wannan aya daga farkon ta zuwa ƙarshe babu inda Allah yake jini najasa ne shi dai abinda Allah ya faɗa bayan ya kawo magana akan mushe daman masfuhan lahma khinzirin naman alade sai Allah yake fa innahu rijsun rijsun ko kazanta ne baka ce mai najasa najasa da kazanta daban ne don haka malamai waɗanda ba su yarda da wannan hujjan ba suna martani akai suka ce don an ce innahu rijsun baya zama najasa saboda akwai ayar da Allah madaukaki ya hada al-khamru al-maisir al-ansab al-azlam ita fa innaha rijsun kuma ittifaqan bil ijma malaman sunna sun ce al-maisir wal ansab wal azlam tahiratu to ya za a ware jini daga cikin su a ce mai najasa ne ka duba as-sailul jarra litafin al-imam ash-shawkani mujallal na farko shafi na 36 yana raddi akan wannan hujja bata inganta ba malamai suna cewa abinda Allah ke magana akai cikin wannan aya ba magana ne akan najasa ba ana gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abinda aka halatta dan adam ya ci da kuma abinda aka haramta ne qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir kaga ana magana ne akan abinci sai Allah ya kirga abincin haram yace da mushe da jini da aka zubar da naman alade ana kirga abubuwan da aka haramta ci ba najasa ba dalilin malaman sunna mafi yawa na biyu abin da yasa suke cewa jini najasa ne kowane iri saboda kuma aya ta suratul baqara aya ta 173 innama harrama alaykumul maytata waddama walahmal khinzir an haramta muku cin mushe da jini da naman alade suka ce tunda an haramta muku najasa ne kaga kamar yanda al-imamu shaukani yake kawo hujjojin malamai waɗanda ba su gamsu da wannan hujjan ba ana cewa don an ce abu kaza haram ne gare ka baya zama najasa hujja ta uku ita ce aya ta uku ta suratul ma'ida mai kama da waccan aya ta suratul baqara hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir an haramta muku cin mushe da jini da naman alade kaga nan ma ba a ce najasa ba an ce dai an haramta muku ci dan haka suna kafa hujja annallaha azza wa jalla harrama dama me yasa Allah ya haramta jini sai suka ce ali najasatihi saboda najasa ne hujja ta hudu hadisin Ammar bin Yasir wata rana Ammar bin Yasir yana gindin wata rijiya yace
ata alayya rasulullah wa ana ala bi'irin adlu ma'an fi raqwa. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso gare ni ina gindin wata rijiya, ina ɗiban ruwa ina zubawa a wata ƙwariya. Sai aka ce raqwa ana nufin ina'un safirin min jildin yusharabu fihi alma, wato wani madaukin ruwa ne wanda mutanen farko suke amfani da shi suna yin sa da fata a tsari irin na ƙwariya. Ammar bin Yasir yana jawo ruwa yana zubawa a cikin wannan ƙwariya, sai ga manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, ya Ammar ma tasna'u, me kake yi? Kuntu sai nace, ya Rasulullah bi abi wa ummi adfilu thawbi min nukhama asabatu. Abinda yasa ka ganna a gindin rijiyar nan ina jawo ruwa ne saboda zan wanke wato kaki na majina dake jikin kayana, zai wanke kaki ya dauka najasa ne kakin, majina dake jikin suturan sa yana so ya kawar da shi saboda ya dauka najasa ne. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa, ya Ammar innama yughsalu thawbu min khamsin, ana wanke kaya ne in dayan biyar ya taba ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar, minal ga'ifi, bayan gida ya taba sutura to dole a wanke, albaulu, fitsari ya taba sutura dole a wanke, alqai'u, amai ya taba sutura dole a wanke, waddamu, jini ya taba sutura dole a wanke, almaniyu, maniyi ya taba sutura dole a wanke, guda biyar, bayan gida, fitsari, amai, jini, maniyi. Inji annabi sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai yace, ya Ammar ma nukhamatuka wa dumu'u aynaika wal ma'u fi rikwatika illa sawa'u, da hawayen da ke fita daga idanunka da majinan da ke jikin suturan,
majina da majinan da ruwan duk hukuncin su ɗaya ne, ma'ana suna da tsarki. Hadisin nan yana cikin littafin sunan na al-Imam Ad-Darqutni, yana cikin kitabu tahara, babu najasatil bauli wal amri bit tanazzuhi minhu wal hukmi fi bauli ma yu'kal lahmuhu, mujallad na farko shafin 127. Don haka malamai suna amfani da wannan hadisi a matsayin hujja wacce take tabbatar da cewa jini najasa ne, saboda manzon Allah ya saka shi cikin abubuwa guda biyar. Yake gaya ma Ammar bin Yasir, idan suka taba kaya wajibi ne a kawar da su, bayan gida, fitsari, amai, jini, maniyi, wato innama yughsalu thawbu minhu yakunu najisan. Me yasa manzon Allah yace a wanke sutura in sun taba? Saboda najasa ne. Don haka yasa malamai suke cewa in jini kowane iri ya taba jikin sutura wajibi ne a wanke.
Galibin malamai suna bada hujja da wannan hadisi na Ammar bin Yasir akan cewa kowane jini kaɗan ko mai yawa najasa ne, in ya taba jikin mutum dole a kawar da shi. To sai dai kuma wannan hujja bata tabbata ba, saboda wannan hadisin na Ammar bin Yasir hadisi ne wanda yake yana da raunin gaske, hadisi ne da'ifun jiddan, bai inganta ba. Kuma bisa ka'ida la taqumu bihi hujja, hujja bata tsayuwa idan aka kawo hadisi wanda ke da rauni. Ka duba khulasatul Badr al-Munir, mujallad na farko shafi na 15. Wannan hadisi na Ammar bin Yasir da ke kirga abubuwa guda biyar, idan ɗaya daga cikinsu ya taɓa suturan ɗan adam, in ji annabi sallallahu alaihi wasallam, sai a wanke sutura. Wannan hadisin yana da rauni, don haka bai kai a ce an tabbatar da wata hujja ta shari'a da shi ba. Hujja ta biyar ita ce hadisin Aisha wanda muka karanta a baya, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa, فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي أنك الدم ثم صلي. إذا جنن هيلا يزو كبر صلاة لوكاشين دا جنن هيلا يوجي سي كي وانكا كي وانك جني دا كي جيكين كي سنة كي صلاة فاغسلي أنك الدم كي وانك جني. To malamai suna kafa hujja da wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam, igsili anki dama, wato umumun min annabi sallallahu alaihi wasallam li nau'i dami. Ka duba al-Muhalla na Ibn Hazmi, mujallad na farko shafi na 102. Fagsili anki dami, ki wanke jini. Wannan kaga ya nuna cewa kowane jini hukuncin sa guda ne, idan dai ya taba jikin mutum to wajibi ne a kauda shi. Wannan hujjar ita ma dai bata tabbata ba, saboda kuwa
kalma ta jini da ta hito a bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo da alifu lamun lil ahadi addallu alaihi alhaiba, inji ibn al-Usaymin Allah ya masa rahma. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da jini na istihala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada amsa, fa idza aqbalat haibatuki fada'i salata wa idza adbarat faghsili anki dama. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan wani jini, jini na istihala, jini na haila, ba kowane jini manzon Allah ke magana akai ba. Don haka wannan hujjar ba duka malaman sunna ne suka dauke ta ba. Sannan hadisin Asma'u bintu Abi Bakarin wanda ke cikin Bulughul Maram, ja'at imra'atun ila rasulillah, wata mata ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam, fa qalat tace ihdana yusibu thawbaha min damil haidi kaifa tasna'u bihi, mu mata jinin haila yakan taba wato suturan ɗaya daga cikin mu, yaya mace za ta yi idan jinin haila ya taba jikin kayanta? Annabi sallallahu alaihi wasallam yace tahudduhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tambahuhu thumma tusalli fihi. Kaga kenan al hadithu sarihun fi bayani najasati damil haidi wa tadkhulu sa'iru ad-dima'i qiyasan alayhi, kamar yadda al-Imam Shafi'i yake faɗa cikin littafin sa al-Ummu mujallal na farko shafi na 67. Wannan hadisin na Asma'u bintu Abi Bakr, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani ga wannan mata yana cewa idan jinin haila ya taba jikin sutura, ta goge jinin sannan ta matse wurin tana dirje shi da ruwa, sannan ta wanke shi, sannan ta yi sallah a ciki. Sai al-Imam Shafi'i yace to tunda an samu hukuncin jinin haila, to sai ai kiyasin sauran duka wani jini da wannan hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi. Amma kuma wannan hujjar ha'ilau, sauran malamai ba su dauke ta ba. Dalili kuwa saboda an kawo kiyasi ma al-fariq, akwai bambanci tsakanin jinin haila da sauran jini da ke fita daga jikin dan adam. Kamar misali, jinin haila galibun yana da kauri, muntinun yana da karni, lahura ihatun mustakriha, yana da wato wani irin karni wanda mutum ba zai so shi ba. Yashbahul bawla wal ga'id, yana fitowa ta hanyar fitsari. Bi khilafi damil kharij min ghairi sabilaini, yaya zaka kwatanta wannan jini da jinin da ya fito daga hancin dan adam wanda launinsa ya bambanta da jinin haila, karninsa ya bambanta da jinin haila, hanyar da ya fito ta bambanta da jinin haila. Don haka a ɗauki hukuncin da aka yi ma jinin haila, a ɗora ma jini da ya fito daga wata hanya, wata kafa ta ɗan adam, wannan malamai sun ce qiyasun ma al-fariq, an yi kwatance alhali kuma akwai bambanci tsakaninsu. Domin kafin ka yi qiyasi, ka hukunta wani al'amari da hukuncin wani al'amari, wajibi ne su zamanto sun daidaita, ya zamanto akwai bambanci tsakanin wancan jini da kuma wannan jini da ya fito ta hancin mutum. Don haka wannan hujjar wasu malamai ba su dauke ta ba. Dalili na bakwai shine labarin Abdullah ibn Umar. Akwai labarin Abdullah ibn Umar wanda ke cikin Sahihul Bukhari, Kitabul Wudu, babu idza ulqiya ala baharin musalli qadrun aw jifatun lam tafsud alayhi salatuhu. Al-Imam al-Bukhari yana magana akan cewa idan mutum yana sallah sai aka zuba mar najasa akan shi, sallarsa bata baci ba, sai ya kawo labarin Abdullah ibn Umar, kana idza ra'a fi saubihi daman wa huwa yusalli, Abdullah ibn Umar idan yana cikin sallah sai ya ga jini a jikin kayansa, wa ba'ahu, sai ya aje wannan kayan, wa madafi salatihi, ya cigaba da sallar shi. Kamar misali, yana cikin sallah sai ya ga jini a jikin rawaninsa, sai ya kunce rawanin ya aje, ya cigaba da sallar shi. Malamai suna kafa hujja da wannan, me yasa Abdullah ibn Umar sahabin manzon Allah yake aje suturan shi dan ya ga jini a jikinsa baya sallah da shi? Law lam yakun damu najisan lama wa ba'ahu, ashe kenan jini kowane iri najasa ne. Kada Fathul Bari mujallal na farko shafin 281. Sannan hujja ta takwas, al-ijma'u mun'aqidun ala najasati dami, an yi ijma'i malaman sunna akan cewa jini najasa ne kamar yadda muka yi bayani wannan ijma'in babu shakka korafi ne wanda bai tabbata ba dalili kuwa sau da yawa zaka ji an ce malamai sun yi ijma'i fahimtar su ta zo daidai amma in ka bincika sai ka samu akwai wanda fahimtar su bata zo daidai da nasu ba kamar misali al-Imam an-Nawawi ya bada labari an yi ijma'i mutumin da ya kakalo amai da gangan azumin sa ya baci wanda ya kakalo amai yana azumi to azumin sa ya baci yana cewa an yi ijma'i akan haka alhali Abu Huraira sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada fatawan azumin sa bai baci ba kaga kenan a bada labarin an yi ijma'i kuma in an bincika a samu akwai gyara sau da yawa yana faruwa ko kuwa labarin da ake cewa an yi ijma'i idan mutum yana azumi sai yayi kaho azumin sa ya baci ga kuma hadisin Abdullah ibn Abbas yana bada fatawa da wanzamin da yayi kaho da mara lafiyan da aka masa kaho azumin su duk bai baci ba kenan a ce an yi ijma'i akan hukunci kaza sai a koma tarihi a samu wani sahabin manzon Allah yana da fahimtar da ta saba mu wannan kaga wannan ijma'i ba shi da tasiri to haka irin wannan ijma'i da ake fada akan cewa an yi ijma'i ai jini kowane iri najasa ne idan ka koma tarihi musulunci sai ka samu wannan ijma'i bai tabbata ba a kauli na biyu game da hukuncin jini shine malamai da suke cewa idza kana damu masfuhan ai sa'ilan fa innahu najisun duk jinin da ya zama yana iya gangarawa wannan jini najasa ne amma banda shi sauran jini ba najasa bane saboda wannan ne Allah ya faɗa cikin alqur'ani qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala qa'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan yana daga fahimtar malamin da ake kiransa Al-Qadi Abu Yusuf yana cikin manyan almajiran al-Imam Abu Hanifa Allah ya ji kanshi ka duba littafin masabar al-Imam Abu Hanifa Bada'i'us Sana'i' mujallad na farko shafi na 61 da kuma al-Imam Abu Umar Yusuf bin Abdullah al-ma'ruf bi ibn Abdul Barri masabar al-Imam Malik Ibn Abdul Barri yana da fahimtar jinin da ke iya gangarawa wannan jinin shine najasa amma jinin da bai gangarawa kamar misali jinin sauro jinin kudin cizo wannan jini ba najasa bane amma in zai gudana koda jinin hako ne to najasa ne bi ma'ana sa'ilan shine masfuhan akwai Ibn Abdul Barri akwai Ibn Arabi wanda dukkan su manyan malamai ne a tarihin mazhaba ta al-Imam Malik ka duba at-tamhid mujallad na 22 shafi na 230 da al-istizkar mujallad na farko shafi na 231 da kuma ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi mujallad na farko shafi na 79 hujjan su abinda Allah ya faɗa cikin al-qur'ani jini mai gudana daman masfuhan shi kadai Allah madaukake ya faɗa cikin al-qur'ani don haka jinin da ke gudana ko dan an yanka dabba ko kuwa jikinka ne ka samu rauni jinin ya zama har ya iya gudana wannan jini najasa ne amma in jinin bai gudu bai zama yana gangarawa ba ya tsaya wuri guda ba shi da yawa wannan jinin ba najasa bane saboda abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani kenan addamul masfuh bi ma'ana addamus sa'ili wa zahirul aya yaktabi Allah muharrama siwa ma nassa alaihi fi tahrimihi abinda Allah ya faɗa cikin alqur'ani yace aw daman masfuhan kaga ya ware wani jini yace jinin da ke gudana imma a dalilin yanka dabba imma kuma saboda mutun ya samu rauni fa yaktabi Allah muharrama siwaha kamar Allah yana cewa in banda jinin da ke iya gudana babu wani jini najasa sai wannan iz law kana muharraman lakana najisan idhin najisu muharrama wannan ita ce fahimtar waɗannan malamai saboda wancan aya inda Allah madaukake yake faɗa qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu kama sabaqa ka duba as-sailul jarrar shine al-imam shaukani yake cewa abinda Allah yake magana a wannan aya baya magana akan najasa yana magana ne akan hukuncin halalcin waɗannan abubuwan da ake ci ba wai magana akan najasa ba sannan suna cewa shi jini matukar ba ya kai ga yana gudana bane to baya warware alwalan dan adam amma idan mutun ya samu rauni har jinin ya zama ya gudana to ana su fahimta wannan alwalan mutun ma ya warware ta ala kulli halin wannan wato fahimta fahimta ce daga cikin fahimtar malaman sunna da aka yi duk da cewa hujjojin su na da rauni. Fahimta ta uku wacce ita ce fahimta ta ƙarshe. Fahimta ta farko, galibin malaman sunna suna cewa kowane irin jini na jisa ne, kaɗan ne ko yana da yawa. Fahimta ta biyu, kaɗan daga cikin malaman sunna kamar su Ibn al-Arabi, kamar su Ibn Abdul Barri, Al-Qadi Abu Yusuf, Al-Majirin Al-Imam Abu Hanifa, suna cewa jinin da ke gudana shi ne kaɗai na jisa, jinin da bai iya gudana wannan jinin ba na jisa ba ne. Fahimta ta uku, addamu tahirun sala aw lam yasul illa damul haidi, in ban da jinin haila babu wani jini wanda Allah ya ce najisa ne. Wannan ita ce fahimta ta uku. Suwaye suke da wannan fahimta? Akwai al-Imam Shawkani, ka duba As-Sailul Jarar, yayi maganganu masu yawa. In ka duba hadisan nan da muka karanta cikin Bulughul Mara, dukkan su Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan jinin haila. Manzon Allah bai yi magana akan wani jini ba. Kuma in ka duba Al-Qur'ani, babu inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ware wata aya yace jini najasa ne, babu. Waɗannan hadisai da suka yi magana akan jini najasa suna magana ne akan jinin haila. Saboda haka jinin haila shine kadai jini najasa. Dukkan wani jini gaba ɗaya don ya taba jikinka, wannan jini ba a cewa najasa ne, don haka ba za ka yi ibada da ita ba. Fahimtar al-Imam Shawkani, ka duba Ad-Durar al-Mubiyya mujallal na farko shafi na 26. Haka nan Siddiq Hassan Khan a littafin sa da ake cewa Ar-Rawdatu an-Nadiyya, yana mujallal na farko shafi na 115. Kuma wannan ita ce fahimtar Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah ya masa rahama, yana cikin silsilatul ahadith sahiha mujallal na farko shafi na 542. In ka duba zaka ga hujjoji da ya bayani akai. Daga cikin manyan malamai da aka yi kuma a wannan zamani akwai Ibn al-Usaymin. Waɗannan malamai suna cewa duka wani jini wanda yake fitowa daga jikin ɗan adam, wannan jinin ba najasa ba ne, sai kawai jinin haila da kuma jini na biki, wanda hadisi ya yi magana a kai. Wannan fahimta wallahi ita ce fahimta mafi inganci. Dalili kuwa saboda su ne suka fi ƙarfin hujjoji, a duk da cewa akasarin malaman sunna suna tafiya akan wancan fahimta ta farko, jini kowane iri na jisa ne. Daga cikinsu akwai Shaykhul Islam Ibn Taymiyya, Allah ya musu rahama, hadda Ibn Qayyim al-Jawziyya. Amma fahimta ta uku nan ita ce mafi inganci. Bari ku ji hujjojin. Na ɗaya, akwai labarin da aka bayar yana cikin littafin Muwatta, ka duba Kitabu Tahara Babul Amali fi Ru'at, hadisi na 82. Labarin da Al-Miswar bin Makhrama ya bayar, lokacin da aka samu wani kafiri ya daɓa ma Sayyiduna Umar wuƙa a cikin masallaci, a wannan dare ana bada labari cewa lamma da khala alaihi Al-Miswar bin Makhrama min al-lailati allati tu'ina fiha, a wannan dare da aka daɓa ma Sayyiduna Umar wuƙa a cikin masallaci kafin gari ya waye, fa aikaba Umar li salati subhi, sallar lokacin sallar asubahi yayi, Al-Miswar bin Makhrama sai yana tayar da Sayyiduna Umar saboda yana suma, yana ya fita hayyacin sa saboda tsananin zafi na cutan da yake ya samu. Idan an tada Umar, hankalinsa ya dawo jikinsa, a ce masa as-salatu as-salatu ya amiral mu'minin, sallah fa lokacinta zai wuce, sallah fa lokacinta zai wuce, ya kai shugaban masu imani ba kai sallah ba? Kala sai ya ce na'am wala hadda fil islam liman taraka as-salata, lalle babu shakka, dan kuwa babu rabo a musulunci ga duk wanda ya bar sallah. Inji Sayyidina Umar, kaka Sayyidina Umar yana cewa wanda ya bar sallah har lokacinta ya fita ba shi da rabo a musulunci. Kenan da gangan mutum ya bar sallah har lokacinta ya fita hadari ne babba. Yace fa salla Umar wa jurhuhu yas'ubu daman, Sayyidina Umar yayi sallah ga raunin da aka yi masa yana bubbugar da jini yana zuba, kuma Sayyidina Umar yana sallah. Ashe wajhul istidlal huna anna Umar salla wa jurhuhu yas'ubu daman, fahaza dalilun ala anna dama laysa najisan, kaga wannan ya nuna cewa jini ba najisa bane. Don kuwa da a ce najisa ne, da Sayyidina Umar bai yi sallah, jini na fita jikin shi ba? Waɗancan malamai mafi yawa sai suka ce a'a, in ana dara ana hidda uwa. Salatu Umar wa jurhuhu yas'ubu daman yuqasu ala man bihi salasul bawli. Larura ce ta sa Sayyidina Umar ya salla jini na zuba jikin sa, kamar mutum ne yake da ciwon yoyon fitsari, a larura ta same shi, wannan ai zai sallan haka fitsarin na zuba ko illa dai ya sa tsumma ya tare. To amma waɗannan malamai suka ce wannan hujjar da aka bayar bata gamsar ba, saboda ita larura tana da ka'ida, kafin ka ce ma abu larura sai an rasa mafita. Shin an rasa yanda za a yi a ɗaure raunin Sayyiduna Umar ya daina fitar da jinin a wannan lokaci ne kafin a ce larura, tunda ba a samu wani sahabi wanda ya ɗaure raunin Sayyiduna Umar a wannan lokaci ba, suka bar jinin yana zuba, kaga kenan ba za ka ce larura ba ne, sun bari saboda jinin ba najasa ba ne. Wannan hujja ta farko kenan. Hujja ta biyu, akwai labarin Jabir bin Abdullahi al-Ansari lokacin da aka tafi yakin Zatur Riqa. Daga cikin yaƙe-yaƙe waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu damar halarta da kansa, an tafi wannan yaƙi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sansani a wani kwari. Faƙala, sai ya ce musu sahabbai, ya ce musu man ya harusuna al-laila, waye cikinku zai yi gadinmu mu samu damar yin bacci, an kafa tantuna za a huta in gari ya waye a ci gaba da tafiya. Faqama rajulun min al-muhajirin wa rajulun min al-ansar, wani mutum ya miƙe daga cikin al-muhajirin, wani mutum ya miƙe daga cikin al-ansar, mutane biyu kenan, suka ce ya rasulullah mu za mu yi gadin ku, ku kwanta ku yi bacci. Fa bata bi fami sha'bi, sai suka dama kwari ne, sai ya zamanto suna daidai inda bakin hanyar da za a shiga wannan kwarin yake, suka kwana a daidai gurin suna gadi. Faktasama al-laila lil harasa, ya zamanto sai suka yi shawara, a maimakon a ce dukkanmu mun kwana idanun mu biyu ba mu yi bacci ba, me zai hana daya yayi bacci na awa guda, sai ɗaya kuma ya tashi yayi gadi, san wancan kuma ya kwanta, wato ana a yi shi a haka. Sai suka ce yayi daidai. Fanamal muhajiri, shi wannan al-muhajir sai ya fara bacci. Wa qama al-ansari, wancan kuma al-ansar ya miƙe yana gadi, yana gadi sai ya ce to maimakon ya zauna yana raba idanu, me zai hana yayi ta sallah, sai yayi alwalansa kawai ya kama sallah. Faja'a rajulun min al-aduwi, sai ga wani kafiri ya zo daga cikin makiyan Allah, ya hangi sansani na Annabi sallallahu alaihi wasallam, kowa yayi bacci ga masu gadi guda biyu, ɗayan yana kwanci ɗaya yana tsaye yana sallah. Fara al-ansari fara mahu bi sahamin, ya ɗauki kwari da bakansa ya yi saitin wannan al-ansari kawai sai harbo markifiya. Fa asabahu, sai ko ya same shi kif, fa naza'ahu, wannan al-ansari sai ya fizge kifiyan ya jefar. Wastamarra fi salatihi, ya ci gaba da sallah saboda tsananin daɗin sallan da yake. A shi da wani malami yake cewa anya a zamanin nan kuwa sallan muke. Summa ramahu, wancan kafiri ya sake ɗauko kifiya ya yi saitin wannan sahabi. Faramahu bisanin, ya sake harbo masa kifiya. Fasana aka zalika, kifiyar ta same shi kuma sai ya sake cire ta sai ya jefar ya ci gaba da sallah. Summa ramahu bisalisin, ya sake harbo mar kifiya ta uku. Fanta za'ahu, ya sake hizgewa ya jefar. Faraka, a sannan ya gama karatun ya yi ruku'i. Wa sajada, ya yi sujuda. Wa mada fi salatihi, har ya gama sallan na raka'a biyu. Thumma aiqadha rafiqahu, sannan ya taba abokin gadin nashi, wannan ya zabu da ya tashi. Falamma ra'a ma bihi min ad-dima'i, ya tashi ya ganshi jina-jina, sai ya ce masa limala anbahtani awwala ma rumiya, me yasa baka tada ni lokacin da aka fara jifanka. Sai ya ce kuntu fi suratin, ina karanta wata sura ne. Fa ahbabtu Allah aqta'aha, nayi sha'awar sai na gama suran nan bazan yanke ta ba saboda dadin ta. Wannan labari yana cikin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi. Wani sahabi ne wanda wannan abu ya faru da shi, shine ake kira Abbad ibn Bashar. Sannan al-Muhajir din da ya kwanta yana bacci shine Ammar ibn Yasir. Suran da Abbad ibn Bashar yake karantawa ita ce Suratul Kahf a wannan lokaci. Ka duba Sahih al-Bukhari, Kitabul Wudu, babu man lam yara al-wudu'a illa min al-makharajayn min al-qubli wa dubri, hadisi na 34. Hujjar da waɗannan malamai suke bayarwa, wannan mutumin yana gadi an harbe shi, kifiya ta same shi, jini na zuba, bai bar sallan ba, ashe da jini najasa ne wannan sallah da bata inganta ba. Sannan kuma babu mamaki yayi shi yayi sallan a jahilci ai gari in ya waye tunda manzon Allah ne ya sa su aiki dole zai samu labari da zai ce masa to sallar da kai ma bata inganta ba wala nabbaha ala butlan salatihi amma ba a samu labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar ka bata inganta ba domin kayi ta jikinka akwai najasa ka duba nailul awtar mujallal na farko shafin 237 ga hadisin jabir bin abdullahi al-ansari wannan hadisi na jabir ya tabbata hujja ce mai karfi wato labarin da ammar bin yasir da abbad bin bashar suke gadin annabi sallallahu alaihi wasallam ana dawowa za a tafi yakin zatu riqa wannan labari babu shakka ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin ka duba fathul bari mujallal na farko shafin 281 bayanin ibnu hajar da yayi masa da kuma umdatul qari شرحه نا الحافظ العيني مفاهيم البخاري مجلد نا اكو شافي نا 50 دعون المعبود شرحه نا سنن ابي داود مجلد نا فرقو شافي 229 ده كما تحفه الاحوزي شرحه نا سنن الترمذي مجلد نا فرقو شافي 244 بمعنى حديث ينا cikin صحيح البخاري ينا سنن ابي داود كتاب الطهاره باب الوضوء من الدم حديثنا 198 ينا صحيح ابن حبان كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء حديثي ندبو ده 96 يناتكين المستدرك الإمام الحاكم كتاب الطهارة حديثي ندري بيادة 57 كما ابن خزيمة يناتكين ما لم يدسك إنجل تونا حديثي ده الإمام أحمد بن حنبل كما الإمام دار قطني كدوبة سنن دار قطني كتاب الحيب باب جواز الصلاة مع خروج الدم السائل من البدن hujja ta uku hadisin nana Aisha labarin Sa'ad bin Mu'az lokacin da aka yi yakin Khandaq shine yakin da aka yi taron dangi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sahabbansa a wannan yaki da aka yi Sa'ad bin Mu'az ya samu raunuka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kawo Sa'ad bin Mu'az aka aje a cikin masallacinsa saboda ya zamanto manzon Allah ya samu damar zuwa gaida shi ya uda kumin karibin Sa'ad bin Mu'az yana cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana da tsawo fan fajarat min labanihi min lubatihi wato yana kwance yana jinya sai ya zamanto raunin da ya samu ya balle jini yana ta fita daga jikinsa yana zuba har yana malala to da yake masallacin annabi akwai haima a wannan lokaci sahabbai sun kakkafa haima sai ya zamanto waɗanda ke cikin wancan haima sai ga jini ya shigo musu sai suka ce a'a me ke faruwa ku da kuke wancan haima akwai mara lafiya ne sai aka ce innama huwa Sa'ad bin Mu'az ai Sa'ad bin Mu'az ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi sai suka ce to fa ciwonsa ya wato ya bude ga jinin da ke malala wanda a dalilin haka Sa'ad bin Mu'az ya rasu bai tashi ba Allah madaukake ya kara masa yarda hadisin yana cikin sahihul bukhari kitabul magazi babu marja'in nabi sallallahu alaihi wa sallam min al ahzab hadisi na 4122 da kuma sahihu muslim kitabul jihad was sayr babu jawaz qitali man naqaba al ahda malabai suna kafa hujja da wannan hadisin akan cewa jini ba najasa bane dalili in ba kuma ta ba mun karanta wani ba kauye ya zo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude wandansa ya tsula fitsari manzon Allah ya hana a tsawatar mishi yana gama fitsari manzon Allah ya ce a ɗebo ruwa a zuba akan fitsarin ga Sa'ad bin Mu'az an kawo shi masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto jini ya malala a masallacin amma har zuwa yau ba a samu hadisi guda wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a ɗebo ruwa a zuba a kan jinin Sa'ad bin Mu'az ba ashe kaga jini ya bambanta da fitsari don haka ba a samu nassin hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa jinin najasa bane sannan ba a samu ishara ma da take gwada hakan ba ka duba aunul ma'bud sharh sunan abi dawud ga abin da ya faru da shi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke kama da abin da ya faru da wani balarabe wanda ya fitsari cikin masallacin manzon Allah amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi umarni a zuba ruwa akan jininsa din ba dalili na hudu abdullahi bin umar ya tabbata cewa yana sallah ya fasa pimples da ke fuskansa, bi ma'ana asara ibnu umar basaratan fi wajhihi fa kharaja shay'un min damihi, yana cikin sallah ya matsa pimples sahabin manzon Allah kurji a fuskansa, fa hakkahu bayna usbu'aini, lokacin da ya matsa kurjin nan sai jini ya fito, sai ya goge jinin tsakanin yatsunsa guda biyu, thumma salla ya cigaba da sallan shi, walam yatawabba'a kuma bai saki alwala ba. Wannan hadisin yana cikin al-musannaf al-hafiz Abdurrazzaq kitab at-tahara babu al-wudu'i min ad-dami, hadisi na 553, da kuma al-musannaf na ibnu abi shayba fi kitab at-tahara babu man kana yurakhisu fihi wa la yara fihi wudu'un, hadisi na 469. Hakanan sahih al-bukhari, al-imam al-bukhari ya kawo hadisin mu'allakan a kitab al-wudu'i babu man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajayn min al-qubl wa ad-dubur. Don haka shaykh al-islam ibn taymiya in ka duba al-ikhtiyaratul fiqhiyya shafi na 26, domin akasarin littafin fiqhu in ka duba zaka ga suna cewa ba ma jini ba, mugunya da take fita daga rauni, ruwa na jambo da yake fitowa shi ma yana matsayin jini, don haka al-mutawallidu min ad-dami, wato abinda ya haihu a dalilin jini, kamar kenan mugunya da ke fita daga jambo, ruwan ciwo, wannan ruwan ciwon yana hukuncin jini shi ma na jisa ne, sai dai fa in dan kadan ne, to sai ka dauko musu wannan hadisi na Abdullah ibn Umar, yana sallah ya matsa kurji, sahabin manzon Allah yana sallah ya matsa kurji, jini ya fito ya mutsike tsakanin yatsunsa, ya cigaba da sallah ya gama, hadisin ingantacce. Da a ce ruwan ciwo najasa ne, babu shakka da sahabin manzon Allah bai cigaba da sallah da wannan najasar ba. Don haka Sheikhul Islam yake cewa la yajibu ghaslu thawbi wal jasadi min al madda wal qayhi was sadid, dan ruwan ciwo, ruwa ya fito daga ciwon mutum ko jambo haka, mugunya, wannan babu dalili wanda ke sa wajibcin a wanke shi, walam yakun dalilun ala najasati, duk wani malami da ke magana akan cewa najasa ne yace Sheikhul Islam yace ba shi da hujja a tsawon tarihi. In ka duba Asharhul Kabir mujallal na 2 shafi na 319, malamin sai da ya kawo labarin as-salafu salih, wadanda suka yi watsi da abin da ya danganci ruwa da ke fita daga ciwon mutum ba sa la'akari da shi a matsayin najasa, suna nan da yawa, kamar misali Abdullah ibn Umar wa asaniduha sahiha, baya ga cewa bayan sayyiduna Umar an tabbatar yayi sallah da jini a jikinsa yana fita a lokacin da aka soke shi, Abdullah ibn Umar ga labarin da muka samu dan sayyiduna Umar yana sallah, fakka basarahu fi wajhihi fa kharaja min haddamu wal qayhu aw ayi sadid wa huwa yusalli fa akmala salatahu, yana cikin sallah ya matsa kurji, jini ya fito ya goge wannan jini tsakanin yatsunsa, ya cigaba da sallah. Sannan ga Abu Huraira, shi ma sahabin Annabi Muhammad ne, sabata annahu salla, yana cikin sallah sai hako ya fito masa. Abu Huraira bai bar sallan ba, fa akmala salatahu, sai da ya cika sallah, sahabin manzon Allah. Waɗannan maganganu baya ga cewa babu hujjar aya ko hujjar hadisi, sannan kuma ga hujja ta tashin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka malamai suke cewa jini ba najisa bane, don ko inda najisa ne waɗannan sahabbai ba za su yi ibada da najisa a jikinsu ba. In ka duba maganar Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Abu Sa'id Al-Basri, wanda Al-Imam Al-Bukhari ya kawo shi ta'alikan fi kitab al-wudu babu man lam yara al-wudu'a ila min al-makhrajayn, hadisi na 34, Al-Imam Al-Bukhari ya kawo maganar Al-Hasan Al-Basri yana cewa ma zalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim, musulmai ba su gushe ba tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka tafi yaki bayan an gama yaki za a yi sallah jikin mutum, akwai raunuka, jini a jikinsa, a jikinsu toran shi, amma sai yayi sallah. Inji Al-Hasan Al-Basri, wannan abu ne sananne, to tunda ko sahabbai suna sallah da jini a jikinsu, ashe jinin ba najisa bane, don ko inda najisa ne babu shakka ba za su yi sallah da ita ba. Hujja ta ƙarshe daga cikin hujjoji waɗannan malamai suke kafawa, waɗanda suke ganin jini ba najasa bane, suna cewa innal asla fil ashiya'i at-tahara, asali komai yana da tsarki, baka da ikon ka ce abu kaza na jisa ne sai ka tsaida masa hujja. Sannan babu hujja daga ayar alqur'ani ko hadisin manzon Allah wanda baya bukatan wani tawili akan cewa jini gaba ɗayan sa na jisa ne. Tunda babu wannan hujja sai a koma asalin hukuncin jini sai a ce at-tahir. Jini abu ne mai tsarki. Ka duba Asharh al-Mumti littafin Ibn al-Usaymin mujallal na farko shafin 376. Don haka inda za ka yi la'akari da waɗannan fahimta kashi uku na malaman sunna. Na farko, akasarin malamai suna cewa jini najasa ne, kaɗan ko mai yawa, na haila ko ma ba na haila ba, sun ba da hujjojinsu. Na biyu, suna cewa jinin da yake zama najasa daga jinin haila ko biki, sai kuma jinin da yake iya malala. Amma jinin da baya iya malala kamar misali na kurji ko jinin sauro ko na kudin cizo, wannan ba a ce mai najasa. Fahimta ta uku ita ce babu wani jini wanda zaka ce masa najasa sai jinin haila da nabiki illa iyaka. Waɗannan su ne suka tabbata daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma jinin haɓo da jinin da ka samu a jiki na rauni, wannan ba najasa bane. Don kai sallah da irin wannan jini a jikin kayanka, sallarka ta inganta. Illa dai abin da aka so ka kawar da shi, saboda tsafta ba domin tsarkaka don ibada ba. Wannan babu shakka ita ce fahimta wacce take da hujjoji mafi ƙarfi. Don duk mutumin da ya rike wannan fahimta, to yana da wuya ka kada shi ta wajen muhawara. Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu kyakkyawan fahimtar hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai, kuma kuskure da muka yi Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana. Nan ne za mu takaita insha Allah, sai kuma wani mako za mu shiga sabon babi. Akwai waɗanda suka rubuto takaddu, wannan yana cewa ina matsayin sallar mutumin da ke fama da matsalar yoyon fitsari, kuma an sa masa wata roba da fitsarin ke fitowa ke taruwa a ciki. Ai, kamar bayanin da muka yi da cikin karatu da ya gabata, wannan yana cikin larura. Zai iya ƙoƙarinsa ya ga cewa fitsarin nan baya jikin shi, ya tsaya a cikin wannan roba ɗin. Kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗa, ko kuma ya maida ibadarsa ta koma taimama har zuwa lokacin da zai samu sauki. Sai wannan na gaba yana cewa shawara nake bayarwa akan wannan karatu na Alhamis, me zai hana a maida shi ranar Juma'a in ba wata matsala, domin na lura ƴan uwa da yawa suna yin azumi a ranar Alhamis, ba sa shan ruwa yanda ya kamata har sai an tashi. To shi karatun nan ana la'akari da abubuwa da yawa. Shi wanda ya rubuta wannan shawara ya yi la'akari ne da masu sauraro, bai yi la'akari da ni ɗin ba. Su masu sauraro suna da option, suna da wata ƴar dama, ana buga cassette daga farko har zuwa ƙarshe. In kana azumi ba za ka iya zama ka ji ba, suka nemi cassette. To amma sai da na samu kamar watanni shida ina roƙon Allah maɗaukaki kafin ma in dawo karatun nan, ya zaɓa min ranan da karatun zai ɗore da kuma ranan da ba zan yawaita samun matsala ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu. Ina ga tunda muka fara karatun nan, insha Allahu ana ci gaba da yinsa, in ma an samu fashi baya tsawo. To sai mu yi haƙuri a haka, domin na bincika waɗannan kwanaki bakwai ba zama na kenan ina karatun ba, ni ma ina da buƙatu na rayuwa kamar kowa. Akwai lokutan da ni ma ina da buƙatar in je buge-buge ake cewa, ko kuma galibi juma'ar da kai kake ganin akwai sauki, ni kuma sai ka samu juma'a ba ta da sauki wajena. Don haka ina ganin a yi haƙuri a hakan shi ne mafi dacewa. Idan gaba Allah ya nufa za a samu kuma wata dama sai a canza. Wannan ya ce ya dace da wanda yake da lafiya, lafiyarsa kalau ya yi ruqiyya. Kwarai kuwa daidai ne ga mutumin da yake da lafiya kalau ya yi ruqiyya. Shi yasa kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane dare zai kwanta sai ya haɗa hannuwansa guda biyu ya karanta qul huwa falaq, inasi ya shafe jikinsa, yana ruqiyya ne, yana tawassuli da ayoyin alqur'ani saboda Allah ya masa kariya ma jikinsa. Kuma sannan labari ya tabbata sallam yana yawaita karanta ma jikokinsa Al-Hasan da Al-Husayn addu'a, yana musu ruqiyya. Ruqiyya ba wai sai ga mara lafiya kawai, kai ma kana iya yi koda kana da lafiya. To akwai mai tambaya. Wa alaikum salam. Mataki uku ne.
Kamar ba su ce ba su ji wannan mataki ba, su ce su san ko jinin da kuma da jinin ya taba su ne su ga a kwanin da ke kawai ke zuwa su wani ke ba tare da su wata ne mafi yanzu ba. Za a iya cewa ya tsarki kura ta koko ne tsaye su ko da na Allah.
Babu saurare na Akaba, saboda wata mata ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam akan haka. Tace masa, ya Rasulullah, idan na wanke ya zamanto kuma har yanzu akwai sauran jinin fa, alamar jinin? Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata amsa ya ce, yakfikil ma'u, ruwa ya isar miki. Ashe kaga an tsallake mataki na farko da na biyu. Manzon Allah ya ce ruwan ya isar miki, wala yadurruki atharuhu, kada ragowan alamar jinin ya cutar da ke, karki damu. Ashe in dai har an iya wanke suturan, ya zamanto jinin ya bace babu shi, shikenan suturar ta yi tsarki. Amma matan da ta bi waɗannan mataki ta fi lada akan matan da bata bi waɗannan matakai ba, abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan. Kuma mu lura, ana magana ne akan jinin da ya zama ya bushe ya samu wannan mataki. Jinin da bai bushe ba, wanda yake danyensa ruwa-ruwa, wannan ruwa kawai za a sa a wanke shi. Ka gane nufi na? Da ake cewa a goge, ana magana ne akan jinin da ya riga ya bushe. In ka duba Fathul Bari, yana cewa tahuttuhu, sai ya ce awwalan in kana yabisan. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta goge da farko in ya bushe kenan. Dan in bai bushe ba magana gogewa, sai dai a wanke. Don haka idan ta wanke ko da ya bushe, inda ya zamanto jinin ya kau, shikenan bukata ta biya insha Allah. Allah ya saka da alheri. Wannan tambaya muhimmiya ce, yi magana akai. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce mata, fa idza aqbalat haybatuki fada'i salata wa idza adbarat faqtili anki dama thumma salli. Jinin ittihala kenan, ba haila ba. Kana magana akan jinin ittihala, muna magana akan jinin haila. Jinin ittihala ba najisa bane. Ai a lokacin da ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda manzon Allah ya ce mata, inna ma zalika irqun, wannan wata jijiya ce ta fashe jinin ke fitowa. Don haka launin jinin ittihala ya bambanta da launin jinin haila, karnin jinin ittihala ya bambanta da karnin jinin haila. Da fata an gane. Jinin ittihala na fita babu ciwo, jinin haila baya fita sai da ciwo. Don haka akwai bambanci tsakanin jinin haila da jinin ittihala. Muna magana akan jinin haila najisa ne, bamu ce jinin ittihala najisa ne ba. Ka gane? Kace hadisi na nan, amma yana da kyau mu gane cewa akwai abubuwa biyu. Na ɗaya, ba sharadi bane ya zamanto malaman nan sun san hadisan nan duka. Kamar yanzu abu ne mai sauki ka samu littafi, saboda akwai hanyoyin sadarwa da yawa, ta hanyar mota, jirgin sama, ƙasa, ruwa, ana kawo littafai. Zamanin da, wallahi littafan nan da muke karantawa, malaman da yawa ba su karanta su ba, saboda ba su san ma yanda za a yi su same su ba. Ƙasashen nesa ne da duniya, kamar da muke magana akan su Al-Imam Al-Qurtubi, Ibn Al-Arabi, Ibn Hazmi, a ƙasar Spain suke. Ƙasar Spain, kamar yadda muke magana kamar Al-Imam Sarkhasi, Al-Kasani, a ƙasar Iran yake. Tsakanin Spain da Iran tafiyan wata shida ne. Ya za a yi ka samu littafan da ke nan? Kaya ne ba na wasa ba. Don haka yasa mu a yanzu Allah ya sauƙaƙe mana, za ka samu littafai ga sunan muna ta karantawa, waɗanda magabatanmu ba su iya karanta su ba, da yawa ba su san su ba. Sannan ba abin mamaki ba ne ya zamanto Al-Imam Malik bai san da hadisi maki bane ka samu malamin ƙarshe ya yi ilimin da malamin farko bai samu ba. Me yasa muka ce ba abin mamaki ba ne? Saboda Annabi ne yake gaya ma sahabbai a hajjinsa na bankwana, falyuballighu shahidul ga'iba fa rubba muballighin aw a min sami'in. Manzon Allah ya ce kun ji magana ta, to wanda ya je isar ga wanda bai ji ba. Ba abin mamaki ba ne wanda aka isar ma ya samu fahimtar maganar fiye da wanda ya kawo mar. kaga mu yanzu da aka kawo mana ilimin ba abin mamaki bane mu yi fahimtar da malaman da suka dauko ilimin su yi ba, in ji manzon Allah. Don haka akwai dalilai da yawa. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayna ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwin bihi alayna masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.